وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وترى الملائكة حافين من حول العرش وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بركم بدها رواتكم ونم مسلاتي لكي ونم قريمي البركة قرمهوتا a ƙaramar hukumar mulki ta Dandume a jihar Katsina. Ma haɗu daidai wannan lokaci, wato yinin talata 14 ga watan Ramadan shekara 1447 Hijiriya, wanda wannan ya yi daidai da 3 ga watan March shekara ta 2026 miladiya. Muna godiya ga Allah bisa irin wannan ni'ima da ya mana ta haɗuwa da fasakun ƴan uwa ga sunan waɗansu daga ciki dama mun saba da juna. Farko mai gabatarwa ya gabatar da ni a matsayin shugaban majalisar malamai na jihar Kaduna, wadda kuskure ne, ni shugaban majalisar malamai na Zariya Local Government. Zariya Local Government ba fadin jihar Kaduna gabaki ne ba. Abu na biyu, na ji daɗi sosai shigowa na wannan gari, saboda da daɗewa akwai ɗalibai mun haɗu da su tun a haya Islam, suna haya Islam mun koyar da su a can, su Malam Abubakar da sauran ƴan uwa. So gari ne wanda tuntuni aka san ƙoƙarin matasan cikinsa da neman ilimi. Muna addu'a Allah ta'ala ya kaunar da wannan gari lafiya. Dukkan tashin-tashina da matsaloli na kidnappers da sauran insecurity da Allah ta'ala ya magarin nan katangar ƙarfe ne. Rayuwa gaba na yanta aya Al-Qur'ani ta kasashe rayuwa gida uku. Akwai rayuwa ta yarinta, a cewa na yaro daga sanda aka haife shi har zuwa ya kai kwatankwacin shekara 10, shekara 15, duk waɗannan yara ne tarbiyyar su suke buƙatar alƙai. Daga nan kuma har matashi ya daga ya rayuwa ta ƙuriciya sosai, daga kimanin shekara 30 wato 15 har shekara 35 har shekara 40, duka ana mataki na ƙuriciya, wanda nan ne ƙashin bayan rayuwa ta shi. To daga nan kuma sai rayuwa ta tsufa. Haka Al-Qur'ani ya kasa rayuwa gida uku. duk wani matasan da tawon duk wannan siyasa ne da gida rijiyo amma kawai mutane sun da suka shi uku ne yara da matasa da tsofaffi duk wani dattijan mataki da za ka ji ana faɗa duk ba su ne kawai in ka riga ka tashi a saurayi kai ba kawai ka zama tsoho shi ke Allah ta'ala ya ce Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء
الله الذي خلقكم من ضعف Allah ya halice ku kuna yara kuna masu rauni yaro ba zai yi maka komai ba sai abin da iyayensa suka dora shi akai summa ta'ala min ba'di ba'dil quwwata bayan matakin yarinta to kuma sai Allah ya sa ka zama matashi 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 na kuriciya kenan summa ta'ala min ba'di quwwatin da'fa wa shayba to bayan matakin kurciya sai a koma matakin rauni matakin furfura matakin tsufa al-imam ibn al-qayyim al-jawziya al-imam ibn al-qayyim al-jawzi yana da littafi mujalladi daya kan matakan rayuwa wancan yaro wanda yake matakin farko wanda ke da rauni na yarinta to ana ake so iyayensa su maida hankali wajen ba shi tarbiyyar ilimi ba shi tarbiyyar ɗabi'u ya taso da ilimi da kyakkyawar ɗabi'a a ba shi tarbiyya ta addini yana da idi yana da addini yana da kyawawan ɗabi'u yana da tarbiyya ta musulunci iyaye abu hudu ake neman su ta satan gane da ƴaƴansu in kana da yaro ƙarami to ka tabbatar da cewa kana tabbatar da abu hudu game da yaranka ko yarinyarka abu na ɗaya yaron nan ka tabbatar da cewa ya taso da addini abinda ya shafi aƙidarsa babu tangarɗa abinda ya shafi ibadarsa babu tangarɗa a nuna masa ikon Allah Allah shi kadai ke da iko wannan kowa za ka yi ta dabaru a matsayinka na namiji a matsayinka na magidanci ka sa siyasa ma a ciki kai ta wayo din ya kai ta wayo da dubara yadda za ka shigar da kyakkyawar aqida cikin zuciyar yaranka in ka kalli annabawan Allah za ka ga yaran su kanana amma suna karantar da su tarbiyya ta aqida a lokaci nake da shi mai faɗi ba balle in shiga kisan Luqman wanda zance mafi inganci Luqman al-Hakim annabi ne cikin annabawan Allah Sheikh Abubakar Muhammad Jimi Allah ya gafarta masa a cikin tafsirin Samir al-Barka raddul azan ila ma'an al-Qur'an ya kawo maganganun da su al-Imam Ibn Kathir ne Dimashqi suka yi a cikin littafin al-Bidayah wa al-Nihaya cewa Luqman wali ne cikin waliyan Allah to dai ya tattaro waɗannan maganganu ya sa a raddul azhar amma a ƙarshe Shimala Abubakar kuma ya ce waɗanda suka ce Luqmanul Hakim waliyin Allah ne ba annabi ba sun yi hujja da cewa ai bakin fata ne shi ya bakin fata za a ce ya zame annabi Mala Abubakar kuma ya ce abin ba haka yake ba bakin fata ai launi ne ana iya samun baki kyakkyawa kamar yadda za a samu fari kyakkyawa ana iya samun baki mummuna kamar yadda ana iya samun fari mummuna a taƙaice Mala Abubakar kuma ya tabbatar da cewa Luqmanul Hakim annabi ne cikin annabawan Allah an gane ko to amma ka kalli wannan annabi cikin annabawan Allah Luqmanul Hakim da ya zaunar da ɗan shi ƙarami zai fara ba shi tarbiyya shirka ya fara hana shi. Wa idh qala luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu la ya bunayya la
tushrik. Wa idh qala luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah. Inna ash-shirka la zulmun 'azim.
Ga yaro ne kani amma sai Allah sai wa abaya sun shi luqman. Luqman laki wanda annabin Allah azance mafi inganci. Sai ya fara nuna masa gaskiyar Allah da kaitakarsa. Ya ce, ya bunayya la tushrik billah. Ya kai ɗana kakan shirka da Allah, kaka da Allah da kowa wajen bauta tauhidul uluhiyya, wajen samarwa da samu da iko tauhidul rububiyya, kaka da Allah da kowa. Inna shirka la zulmun azim. Shirka babban abu ne, azalunci ne mai girma. Allah baya son shirka. Shirka sai ta lalata maka ayyukanka gaba ɗaya, ka nuna ma yaranka ƙarami, kyaman guru, kyaman laya, kyaman bante, kyaman bokaye, kyaman ƴan kwaldozo. Yarda da Allah shi kadai a matsayin shi ne mai yi, shi ne mai badawa, shi ne mai hanawa duk abin da ya faru da ɗan adam. Wallahi kwan Allah ne, ɗan adam baya iya maka komai. Ka koya wa ɗanka wannan, su ya tashi da aƙida, aƙida ta imani, ta aƙida ta sunna. Ka kalla a suratul an'am sai da Allah ya lissafa annabawa 18 a ayar wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man
wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi
na yace walau ashraku la khabita anhum ma kanu ya'malun
dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha min ibadihi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun.
Kun ga da labar alarma da zai tsafo mana annabawan nan guda 18 to amma ba mu da lokaci ne sosai a takaice ne abin. Allah ta'ala da ya gama lissafa annabawa 18 sai ce walau ashraku, da annabawan nan za su yi shirka da Allah, la khabita ankum ma kanu ya'malu, duk abinda suke yi zai lalace. Da aka jama'a mu yarda da tauhidi, mu tsaya kan aqida ta musulunci, mu tsaya kan aqida ta sunna, kar mu yarda da shirka da Allah, mu dogara ga Allah shi kadai ya isar mana. Yaran mu su taso a haka, mun gane ko? Ka kalli littafin risala, dukkanin mu nan mun san littafin risala na Abu Zaid Al-Qayrawani. Khalid Makhluf a cikin littafin shi Shajaratun Nur Zakiyya fi Tabaqatil Malikiyya yace asalin littafin risala wanda ake karantawa a zauri, ce wani dattijo ne sunansa Abu Mahzur, yana ɗan shekara 63 sai ya buɗe makarantar islamiyya na yara ƙanana. To sai yana son a sama masa wani littafi wanda zai saka wa yaran shi ɗin islamiyya. Akwai wani matashi lokacin yana shekara 17 a lokacin, ɗan shekara 17 Abu Zaid Al-Qayrawani shekarar shi 17 a lokacin, amma sai wancan dattijon malami Abu Mahzur mai makarantar islamiyya ya je ya samu ɗan shekara 17 ɗin nan, ya roƙe shi ya ce, to Allah ka rubuta man wani littafi wacce ta ta shafi aqida da ibada da mu'amala, domin ina da yara ne na buɗe makarantar islamiyya zan saka masu makarantar da su. Shi ne kaji Abu Zaid Al-Qayrawani da ya tashi zai buɗe littafin sai yake cewa, fa innaka sa'altani an aktuba laka jumlatan mukhtasaratan min wajibi umuri siyana. domin kai ka tambaye kaiwa fajin naka domin kai kaiwa je ka karanta shadartun nurar zakiya fi tabaqatil malikiya abu ma'zufi shekarar 63 a lokacin abin ba wai irin yadda yanzu zamani ya lalace ne ba kai da kake dan yaro yanzu Allah ya azurta ka da karatu sai ga ana kyaman karatun ka ana dan karatu cikin cokali dan wannan yaro me zai fada mana amma in kana son kowa ya biyo ka buto kai kudi kana dan yaro to kowa sai ka jira zo alaranni Allah sabbihan zai karbi kudin yaro amma zai karbi ilimin yaro ba wani wanda zai ce maka dan yaro sai ya alhaj sai ranka ya dade kana tumbuzo kudin yara kana bashi sai ga dattijo yana zuwa kasuwa a shugo yana kwana yana alaki albarka amma yaron nan da aka karbi kudin shi inda Allah ya mishi baiwan karatu kuma sai ya ga ba kowane dattijo ne kuma ya yarda cewa eh wannan yaro Allah ya bashi karatu bari ya tsana ya dubi karatu kaga inda shedan ya aiki shi ko to a da ba haka suke ba abu ma'azu shekarar 63 kaga bi tabi'atul hali yayi jika dawa dan shekara 17 amma zai yi tankwashe kafa ya ce a ya rubuta mishi wannan littafi shi ne kaji yana babu matan tiku bi hilis wasu matsalfina wata ake kidu bi hilis afida min wajibi umuri siyana kaga abin da ya shafi aqida da haka yara suna da haƙƙi a kanmu mu ba su tarbiyya ta aqida mu ba su tarbiyya ta ibada annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk ƴaƴanmu mu umarce su rika sallah da sun kai shekara 7 duk yaron da ya shekara 7 a rayuwa ko to ka tabbatar da yana sallah 5 a gari yakka ko danka in za kai shekara 7 annabi ya ce to daga nan kullun sai wa Allah sallah 5 a kan lokaci kai in ya kai shekara 10 ma sai kaga zai wasa da sallah ka dakar inji annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan da zaran ya shekara 10 ma'aikin Allah ce ka raba musu wurin kwanciya kakka basu shi da wanci suna kwanci a katifa da ka raba musu wurin kwanciya to jama'a kun ji su yara ga irin matakin da ake dauka gaba da su to sai matasa to shi matashi wato rayuwa ce mai tsada duk wani wanda kaga ya kai labari kan wata manufarsa ko wallahi zamanin ƙuriciya din nan yayi amfani da shi na rantsi da Allah daga shekara 15 din nan zuwa shekara 40 ko nan ake gina rayuwa manufar ka ta kasuwanci ne ka zama mai kuɗi to a wannan lokaci ne za ka yi amfani da wannan lokaci manufar ka ta siyasa ce a lokacin ne za ka yi amfani da dama ka shiga cikin 'yan siyasa ka zama wani a madafar ka ta addini ce to a wannan lokaci daga shekara 15 zuwa ka shekara 40 a manufar ka ka zama wani kasurguman dan boko wannan lokacin ake amfani da shi duk manyan malamai su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Imam an-Nawawi Yahya ibn Sharaf an-Nawawi da kuke ji al-Imam an-Nawawi mai 40 hadis ko mai riyadu salihin mai al-azakar mai al-majmu'u sharhul mukaddam mai sharhin muslim al-manhaj da sauran littafai da al-Imam an-Nawawi ya rubuta ko kun san al-Imam an-Nawawi da wuce shekara 40 ba a duniya ya rasu shekara shi 40 ya bar duniya amma ya yi amfani da lokacin ƙuriciya al-Imam al-Hakimi mai littafin sunnah min rusul ila ilmin usul yana da shekara 35 ya rasu mai littafin ma'arijul qabul da sauran littafai da yawa malami ne dan Saudi Arabia zai duk ne sabe cikin sahabban ma'aikin Allah yana matashi ma'aikin Allah ya ba jagorancin rundana guda duk waɗanda suka isa zuwa ga manufa abin yahu za ka cimma suna matasa ne yanzu ko tarihin ƙasar nan ka tsaya kana duba ka je karanta history na Najeriya kaji gawar yana da shekara nawa ne aka baki kasan nan murtala yana da shekara nawa da ake tayyaban Bukhari wanda wannan ya kai ga mutanen kasan nan suka fitowar farin dango ɗan arewacin Najeriya su san dawo da shi a matsayin shugaban kasa ai santin shugabancin shi ne yana mata shi an dauka abun haka take a ta abin da ke rikici duka ke da boro kiɗa santin wancan ne ya sa ya ga tsohuwa jagir tana tafe da ƙyar da sanda amma tana ina Buhari har yanzu zuman daɗin lokacin bai gama ba ta gama tanɗewa amma tun da ya wuce shekara 40 nan ai yana wannan tsakanin ne 15 zuwa 40 wannan tsakanin ne ya mulkin da aka ji daɗi amma ya tsallake lokacin ƙuriciya mala ya shiga lokacin da dama kawai ya kamata ya zama ya bada shawara ya tsallake ya je matakin tsofaffi shi tsohon ra'ayi ne kawai yake da shi ya yi kansilin ya bada shawara ya yi kwabo ya faɗa a kawo goro ya tauna a kawo abubuwa haka in ya jina jin sanyi a baki dumi ya sha daga nan kuma ya faɗa ya kwabo bai yi wa a tafi sai da tsofaffi amma kan jirgi ƙashin bayan tafiya wallahi matasa ne yasa duk ƙasar da suke so su ci gaba matasa suke jawowa shekara 15 din nan zuwa 40 nan ne ake gina rayuwa nan ne akan samu sa'ar rayuwa malam zuwa kan yadda alƙur'ani ya ba mu labarin waɗansu fitiya a cikin suratul kahfi lokaci ne ba mu da shi innakum fityatun آمنوا بربهم على
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
هذا الله يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى متى ثاني متى شكرا شادير زوى شكرا أربعين Allah ya ce sun yi imani da Ubangijinsu sai ma ƙara musu shiriya shi matashi in ya yunkura a ya je fuskanci abu wallahi yana samun taimakon Allah za a ga hadisul gulabi ai kun san hadisul gulabi wani yaro wanda aka samu wani shaitanin mutum ya matashi amma ko kun san wannan yaro ne ya zanto sanin ya kai ƙarshen shi matashi saurayi hadisul gulabi ku karanta cikin Riyadhus Salihin ayyamu shababati fakkar minha ala wa ayyamu shababati la tatu kwanakin ƙuriciya wallahi ka tsaya ka ci gajiyar lokacin ƙuriciyarka ƙuriciyarka in ta riga ta tafi ba za ta dawo ba wallahi shababu hamidatun ayyamuha law kana zalika yushara aw yarji'i kwanakin ƙuriciya wani dattijo yana ta kai shi yace kwanakin ƙuriciya sun wuce ina da ana sayar da kulciya a kasuwa ana sayarwa matashi ka tsaya kai amfani da kulciyarka ka kalli yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim ma'aikin Allah ya faɗa abubuwa hudu amma a cikin abubuwa hudun sai aka ware ɗaya don muhimmancinsa domin ya ce lan tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in wallahi ba za ka iya tsallaka sirati ba a rangoban kiyama sai an maka tambaya ku sai ce an umrihi fi ma afna za a maka tambaya kan rayuwarka gaba ɗayanta a ina haƙarar da ita to ga rayuwa gaba ɗayanta cikin ai akwai ƙuriciya ko to amma da tambaya ta bi ta tashi zuwa sai cewa an shababihi fi ma abada bayan an maka tambaya kan rayuwarka generally gaba daya to kuma sai an maka tambaya game da ƙuriciyanka sai an ware an maka tambaya duk abin da aka hada shi cikin jinsinsa sai kuma aka dawo aka ware shi to ya nuna muhimmancinsa ya kai muhimmanci ka jira jiran da za ka yi tafiya ka kira wasu masu maka aiki a gida ko wasu masu taimakonka ko cikin manyan yaranka ka zaunar da matanka guda biyu ko uku ko hudu ka ce to ku kula da iyalaina duk abin da suke so kawo musu kula min da matana sai ka kalli wata kuma ka ce ku kula min da wance kaga sauran ba za su jawo shi ba, san da ka ce ku kula man da mata na tana cikin goma ta ciki da ka kara ware ta ya nuna ita special sai ita ta daban ce. To an faɗi rayuwa gaba ɗaya wanda kurciya na ciki, sai kuma aka ce za a ware kurciya a yi ma kurciya tambaya ta musamman wa an shababihi fi ma abla, sai an maka tambaya game da kurciyar ka idan ka ƙara da ita, ka ƙara da ita wajen bal kai ne gola kai ne namba tara a ko ka ƙara da ita wajen gwagwarmayar neman karatun addinin musulunci da aiki da shi. Allah sai an maka tambaya a kai, sai an maka tambaya game da kurciyarka, shin ka yi amfani da kurciyarka ne kadai ka je kai ta kwambe kai ta kokuwa kai ta dambe, kai kana da kurciya kana da ƙarfi, bari ka ɓata ƙarfin da kurciyarka wajen dambe da tsalle-tsalle da yawo a ƙauyenku, ko ko ka yi amfani da kurciyarka ka inganta addininka ka nemi ilimi, ka yi amfani da kurciyarka ka yi investing ka yi establishing kasuwancinka ka gina kanka a rayuwa, ko ko ka lalata kurciyarka cikin wani abin da ba zai amfane ka a duniya ko a lahirarka ba. Yanzu saurayi ɗan shekara 15 zuwa 40 ɗin nan da muke magana ko in ta kai ta daga-daga sai ta tafi duwa a ƙafa. Allah sai ya saka yana jogin before you know ya shiga cikin fulduwa. To amma tsoho zai iya haka? Ba zai iya yi ba, sai a ɗauke shi sai asibiti. To kai mai ƙuriciya ka ɓata ƙuriciyarka ne wajen bin 'yan matan ƙauyenku, wajen bin 'yan matan ɗaruruwa, ko ko wajen yadda za ka yi promoter rayuwarka ka haɓaka rayuwarka, sai ka tsaya ka kalla ka tsaya ka duba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zai faɗi mutum bakwai wadda za a sa sa inuwar Allah ranar da ba wata inuwa sai ta Allah, wallahi sai da ya faɗi matashi sab'atun yuzilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, na daga cikin su sai ya ce shi wa shabun na ci a fi ibadatillah. Kaga saurayi, kaga matashi wanda ya taso wajen inganta addininsa, ruko da musuluncinsa, ruko da addini, ruko da sunna, wannan matashi a rango ba alkiyama ranar da Allah ta'ala ya tsara mutane gaba da yau mai kumun nasu na rabbil alamin, ranar da aka kusantar da rana duk da kawunan mutane, wallahi wannan matashi za a sake inuwar Allah ranar da ba wata inuwa sai ta Allah. Haka saurayi ko ya taso cikin harkan addini. To in wannan yana guda mana wani abu, to yana guda mana mahimmancin kuriciya. Ka kalli annabin Allah annabi Yusuf, kaji ɗan nan ba gama matan aure karatu nake faɗa musu kissar wata tsohuwa wadda ruwaya ce ingantacciya tana cikin musnad na Imamu Ahmad, tana cikin Shu'ubul Iman na Imamu Al-Baihaqi. Amma a kalli yadda annabin Allah annabi Yusuf Allah ya rike masa mutuncinsa ya sa albarka a rayuwarsa, me yasa? Yana matashi bai yadda ya samu zaniya ba. Annabin Allah annabi Yusuf sai ga shi wasiya ya bari, amma Allah ta'ala duk da ba shi da rai amma Allah ya tsare mashi wasiyar shi, ya faɗa wa bazo Isra'ila in na mutu in dalili ya sa za ku bar ƙasar Masar, to ku kwakule kabari na ku ɗauki gawa ta ku fita da ita. Wallahi da annabin Allah annabi Musa ya zo, Fir'auna ya sako shi a gaba sai yunkurin zai fita ƙasar Masar tare da jama'ar sa bazo Isra'ila, sai ya kasa fita saboda duk hanyar da ya bi don ya fita Masar sai ya cin masa takulli. Wani cikin almajiran annabi Musa sai ya ce da shi na san dalilin da ya sa hanyoyin Masar sa kukkulle mana, sai ce me yasa? Sai ce abinda ya faru alkawari muka yi da annabi Yusuf, in za mu fita ƙasar Masar kar mu fita sai mun ɗauki gawar shi, sai mun kwakula kabarin shi mun ɗauki gawar shi. To sai annabi Musa ya ce wa ya san inda kabarin annabi Yusuf yake? sai suka ce ba su sani ba, sai wani mutum ya ce ni na san wata tsohuwa ta kai inda kabarin yake, sai ce ku je a kira man kita. Aka je aka kira ta, tana zuwa ya ce tsohuwa don Allah ki nuna min inda kabarin Annabi Yusuf yake. Sai tsohuwan nan ta ce la hatta tahkumu alayya, ba zan nuna ba sai in za ku biya ni. Annabi Musa ya ce ma hukumuki, to nawa za mu biya ki? Ta ce an akuna ma aka fi janna, sai in kun yarda zan zanto tare da kai a aljanna, kai Annabi Musa ka roƙa min alfarma wajen Allah matsayinka na Annabi Allah. Ya ce awa gaira zalika, tsohuwa ki ɗan canza mana wanda ya yi girma. Ta ce huwa za ka, ni aljanna nake so. Ya ce to mu ba ki kuɗaɗe mana, a ba ki fulotai, a ba ki gidaje, a ba ki kadarori. Ta ce wallahi ba ta so aljanna take. Shi ne a ƙarshe Allah ya yi ma Annabi Musa wahayi a ni kuma alai aljanna, ka ce tsohuwan nan kin jefa kin tafke, an ba ki aljanna. Da ta ji cewa an mata bushara da aljanna, sai ta ce to mu je. Ta nuna musu wani kututtufi aka kwace ruwan, sai ta nuna wani wuri ta ce a haka, ana haƙawa sai ga kabarin Annabi Yusuf kamar ranar aka birne shi. فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَامَ الْأَنْبِيَاءِ. الله يا حرم تاوى كسا تكنا مر النباوة يا كنقو النبي يوسف. فأما أبن تنبايا يا أكي الله يكيا يا القول النبي يوسف. النبي يوسف كجير كان تاريه سمايا ككل لئرم بقر ميكي لغا تندق يمقوانش سكا جيفا تاريجيا har zuwa san da ya tsinci kanshi yana mataki yana saurayi bai kai shekara 40 ba, amma aka samu wata mata, matan ta sarki mai mukari, kyakkyawa mai dukiya, wallahi ta nemi ya lalata da ita ya zina da ita. Ya yadda ya yi? Bai yadda ya yi ba, yana saurayi, bai yadda ya yi rayuwar lalata ba. Ita ce ma fa ta neme shi ya lalata da ita, amma wallahi bai yarda ba. Allah da kansa ya ba da labari, ya ce wa rawadatu allati
huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak, قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
نعم أنقري.
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
نعم واتبق الباب
وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم.
نعم بيت يوسف عارف عن هذا. الله تعالى يأتي وراء وذلك التي هو في بيتها النفسي النبي الله النبي يوسف wanda take gidan shi wanda yake gidanta matan sarki kenan imra'atul aziz turawi da fataha annabi kada shi gafa hakun ba matan sarki ita ce ta neme shi wara wa tadkul lati huwa fi nafi baitiha annabi qala ta wa ghalqat al abwab wa qalat aysa lak ta kukkulle gobobi gaba daya tace zo tana kiran shi zuwa ai zina وكلكت الابواب وقالت ايت لك قال ما اب الله النبي wannan mataki yace Allah ya bare ni ni zana da ki innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalim la yuflihu zalim wallahi bai gidanci ai ubangidana ne kuma ya girmama ni ya zan koma in ci amana ta masa zana da mata ko kuma innahu rabbi shi Allah na na sama ahsana maswaya ya girmama ni daga diji ya kai kawo ni wannan babban gida ya zan ka amanar Allah in saba masa in yi zina ai duk wanda ya kanci amanar Allah ko ya ci amanar bayan Allah wallahi ba zai ci nasara ba zai dauka ka ba la yuhi fusali amma Allah ya ce wala qad hammat biha wa hammat biha wala kada hammat bihi wa hamma bi alaula arra al-bismillah la hada abur hada rabbi wala kada hammat bihi wa hamma bi haqiqa ta himmatu ta yi zana da shi shi kuma ya himmatu ya gudu in ji wasu ba da mantafi wala kada hammat bihi ta himmatu ta yi zana da shi wa hamma bi shi ma ya himman yi zana da ita laula arra abur hada rabbi in bai shi burhanu rabbi ba bai burhanu rabbi wasu malaman tafsiri suka ce wani mala'ika ne ya bayyana ya ce kai Yusuf yanzu za ka ci amanan Allah amma dai da ce mafi inganci burhanu rabbi shi ne isma isma kariya ta tarbiyyar annabta Allah bai ce ya zanar da ita ba ya himmatu amma kuma tarbiyya yadda ya taso da tarbiyya bai yadda ya yi zana da ita ba a ƙarshe wasta bakal baba da ta yi ta yi zana da ita ya fi wallahi sai ta bi shi a kute ta ce sai ta yi masa fyaɗe wasta bakal baba wasta bakal baba wa alfa ya san gida ha na wasta bakal baba wa kaddat kamisu hu min kubulin ala wa kaddat kamisu hu min tuburin wa alfa ya san gida ha ladal bab Allah ya ce wa tabakal baba haka ta bi shi a kuje zuwa ke wa kaddat kamisa hu min tubure sai ta kama rigarsa ta baya ta fiddo shi da ya ta bai da shi dole sai yayi zana da ita rigarsa ta bada kya ta kece ta baya ya saki wata rigar ya tafi a kuje a daidai nan wajen ne wa alfa ya sayyida haladal bab sai suka haɗu da mijinta sarki an gama fadanci ya dauko kafa zai sa ya sa kafarsa ta farko a gate din sa zai shigo gida sai gashi suka yi ana gaba da matarsa da ma'aikacin gidansa wa alfa ya sayyida halal bab qalat sai ta ce wa mijinta ma jaza'u man arada bi ahlika su in menene sakamakon wanda ya soye maka zina da mata maimakon ta ba shi dama ya bada amsa a ga in zai bada amsa cewa zai a kashe shi to ka sai ta ce ba ta da gaskiya sai ta ce illa ayyu zana wa babun ali kawai a je gidan a je prison a kulle shi ko kuma a yi masa azaba mai raɗaɗi to ki ko me shiru ba qala hi rawa ta ni an nafsi sai ce a wallahi ranka ita ne ita ce ta nime wallahi ita ce ita ta ce shi ya nime ta shi ya ce ita ce ta ta nime shi to a nan ne wace shi da shahidun min ahadiha to akwai wani yaro yana tsumman goyo ma jinjiri ne amma Allah ya bari ikonsa sai shi wannan yaro ya tashi zai sheda dan yaro daddiri yace in kana qamisu hu qudda min qubule in an gari gasta ta yake ne ta gaba to shikenan fasadaqat gaskiya ta fada shi ya neme ta wa huwa min al-kadibin shi makareci ne amma wa in kana qamisu hu qudda min dubre in an gari gasta ta yake ne ta baya fa kadabat kariya take wa huwa min al-sadiqin shi ne mai gaskiya
na'am
falamma ra'a qamisuhu qudda min dubri da ya gari kan annabi yusuf ta yage ne ta baya kala innahu min kaydi kunna sai ce kai innahu min kaydi kunna inna kaydi kunna adil wallahi wannan makircin kudi kai kika gine shi makircin kudi ba yana da yawa yusuf a'rid an hada ya kai yusuf a'rid an hada kai hakuri kai yafe mata يوسف أعرض عن هذا يا كي يوسف كي حقولي وستكري لذنبك كيكو مكيني مقافرا ذنبك إنك كنت من الخاطئين دن كنا تتمى سنرك أبن أوكا تكون وانا يكسر دع القرآن سيكون سورة يوسف شيني متى أساس فهمتي يدع النبي يوسف يتاسو يتاسو كمون بنظرون كاللائفة باشي وانت القوي ياتا بتاكي باشي وانت القوي ياتا بتاكي باشي وانت القوي ياتا بتاكي to saurayin da ya taso lokutan sa mafi tsada yana ba mata ne to ina zai kai labari matasa ku kula da lokacin ku ku kula da lokacin ku akwai abubuwa guda biyar da suke so in faɗa muku shawarwari ne guda biyar wanda ina sa ran in kun yi aiki da su matasa da izinin Allah za ku ci nasara a rayuwarku abu na ɗaya wallahi matashi ya tsaya kan aqida kyakkyawar aqida dukkan aqida da ba ta sunna ba aqida da ba ta tauhidi ba aqida ta runguman kungiyoyin bata al-firaqud dalla wallahi ba zai inganta rayuwar matashi ba sai dai ya lalata matashi ya runguma aqidar qalaka ya ƙaryata dukkan hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cire hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya cire bakin ma'aikin Allah a hidimar musulunci gaba daya yace babu abin da za a kira shari'a sai abin da Allah ya faɗa a alqur'ani to ina abin da annabi ya faɗa shi ba a bukatar nasa sai na Allah kawai in sahihul bukhari ne da sahihul muslim su kake da tuhuma akan su dije su kawo mana wasu hadisan na annabi banda wadannan tunda ba ka san wannan kawo mana naka kai muji wannan hadisan da annabi in an ci hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rayuwar ta fanke nan gaba daya domin hadisi na nufin zantuttuka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyukan da annabi yayi ko a cikin gida ko a masallaci ko a kasuwa ko a kan hanya dukkan ayyukansa hadisi na nufin abinda wani sahabi ya aikata gaban ma'aikin Allah annabi ya shiru to ya za a yi mu da muka zo a wannan shekarar ta gabaya musamman annabi ya faɗa musamman annabi ya aikata musamman aka aikata gabansa ta hanyar ruwaya ta hanyar isnadi annabi ba shi kaɗai ya rayu a duniya ba alƙur'ani ya tabbatar mana yana da sahabbai yana da sahabbai tunda ya ce wa'lamu anna fikum rasulallah
wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون
الله يأتي وأعلموا أن فيكم رسول الله شيء النبي نتعرض رسول لو يطيعكم في كثير من الامر لعجبتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون او سالوا ما الله يقول هو الذي ايدك بنصره كما سيقول وبالمؤمنين ashe annabi yana tare da wasu to yanzu saboda Allah jama'a ko mahaifinka baka kiyaye wata magana da mahaifinka ya faɗa wanda kullun kana tana ta kana aiki da ita ba ba shi a duniya ni dai yanzu haka ina tana da ina kiyaye wasiyoyin mahaifina wallahi na san ya sha ya ce mun nura kaza nura kaza nura kaza ya to dinna haka sai sana kiyaye ina na da wasu wasiyoyin sa saboda muhimmancin su kuma in zan ma ƴaƴa na faɗa dukkan faɗa musu baba na ya ce mun kaza so da yawa ɗalibai na ma nukan ce mahaifina ya taɓa min wasiya ya ce min kaza yanzu ƴaƴa na da nake musu mahaifina ya ce kaza a cikin su ba za a samu wanda zai kiyaye ni nake mahaifina ya ce ba eh za a samu su ma su faɗa mawa na fi ƴaƴa ko ɗaliban su su ma a cikin wanda za su faɗa ba za a samu wanda zai riƙe ba su ma su faɗa ma nasu ka ba ka sai a tumma magana tsohuwa take kara dubu sai ta shekara dubu tsohuwar magana ce yanzu a history in kana karanta history maganganun Sardauna ga su nan sun cika littattafai Sardauna ya ce kaza Sardauna ya ce kaza wanda suka ji ya faɗa sun kiyaye in kana son lattocin Malam Aminu Kano duk ga shi na marubuta sun rubuta Malam Aminu Kano ya ce kaza ga shi nan in kana son maganganun Malam Sa'adu Zungur Bahaushe mai ban haushi mai jira a kasa a bashi wadda ba shi da nashi wadda kana masa yaki shi kuma yana yakanka maganar Malam Sa'adu Zungur ne an kiyaye ta ko ba kiyaye ta ba an kiyaye ba ka iyawa ba ka gamawa ba a yabawa maganar Sardauna ce an kiyaye ta ko ba kiyaye ta ba Malam Aminu Kano yana da maganganun da ya rika yi a duhu an kiyaye su ko ba kiyaye su ba ashe duk wani muhimmin mutum in yi magana akan iya kiyaye maganarsa ko bayan ya baya mutu mutane su rika ma junansu nasiha da maganarsa haka ne to yanzu ma'aikin Allah duk darajar da Allah ya masa duk maganganun da ya yi duk ayyukan da ya yi sabai su kasa kiyaye kwara ɗaya da za su faɗa ma ƴaƴansu na taɓa jin annabi ya ce kaza da za su faɗa ma ɗalibansu na taɓa jin annabi ya ce kaza duk ayyukan da ya yi كاتب يا شيخ كاتب القران يا نونا منا كل ما دي هذا الرسول ياكل الصعب ويمشي في الاسواق يا شيخ كاتب كاتب يا ده ما تاع القران يا فدا منا تو duk in ya zauna da matafa ba tira kawai sai dai karatu alqur'ani kawai sai dai ce fakuli wa sharabi wa qarni aina sai dai haka kawai dai dauke fada ba dai shi dai ba ba wata magana sai in zai furci dai alqur'ani ha in annabi sallallahu alaihi wasallam ce eh in wani sahabi ya kiyaye ihi dinna to sunan ihi din hadisi in aka kawo ma annabi abinci sai ya ci abincin sai ma sai ta ce ya ci abinci to sunan wannan abin da ta fara sunan sa hadisi sai ta kiyaye da wata da wani hannu ya amfani wajen cin abinci an gane sai ta fada mana annabi yana ci da dama yanzu ya zama hadisi mu ma sai mu rika ci da dama tunda an ce mana yana ci da dama Allah ya ce mu kwaikwaye ki la kada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kun gane to sai take a babu hadisi gaba daya to ta ina gaba daya duk rayuwar mu aikin Allah mu dai ba abinda zamu koya sai dai abinda yake cikin Qur'ani kawai duk abinda baya daga Fatiha Baqara Ali Imran Nisa'i Maida An'ami a aradu zuwa nan jannatu wan nar in dai ba bayani akan wannan abu a cikin Qur'ani kawai ko ma menene ƙarya ne yanzu muna maganar cin abinci ko ina ne Allah ya ce a cikin za a ci abinci a ci da dama dama aya kala rama
karama kala babu
yanzu da cin abinci da hannun hagu da cin abinci da wajen hannun dama a wajen nan lalaka ta duka yi ne tunda Qur'ani bai ce da za ka ci abinci sai ka sa dama ko ka sa hagu ba mu yanzu mun ce haramun ne ka musulmi ya ta abinci da me da hagu amma ina ma gani a hadisi to sai dan kala ka ta yace maka ka kyala dukkan hadisan annabi kariya aka yi mishi annabi kariya aka yi mishi bai wani hadisi ba shi ya mutu bai bar wani littafi ba saboda dakikanci zai tambaye kawai a lokacin annabi littafi nawa ya bari da Buhari a lokacin annabi kada jahilci maganar annabi ne ta baka sahabbai suka haddace a makwalwa suka fada wa tabi'ai tabi'ai suka haddace suka fada wa ɗan bayansu gudun kar abin ya wace sai aka tattara maganganun wuri daya al-imam al-bukhari mai yayi hadisan nan da ka malamai suke kiyaye su shi an fada masa da ya haddace sai ya zo ya rubuta abin da ya haddace dan kar abin ya gudu yanzu lantar nan ba bayani nake da gaba ki ba sai wani yanzu ya zo ya dauki kafe din da aka sai ya koma gefe duk abin da maka fada ya rubuta dan taskata abin da hanyar rubutu kai yanzu ga ka kai da ni da kai gaba daya duk muna bayani da daliban mu da mutanen mu nan da shekara 100 muna sa ran za su danna kasance ga abin da maka fada to a zamanin ma'aikin Allah ba ka sai shi ya ba a gadar da maganar sa dan ba su sani wato ba aqida ta hauka da kada na dai irin aqidar ka da kasu domin in ka ce ba hadisi gaba dai kaman ka ce ba rayuwar ma'aikin Allah ke domin da ma hadisi fa shine zancen shi ko aikin shi daidai da fitowar da gida in wani sahabi ya ga fito gida sai ya ba Allah ba ya ce ai ko na ga annabi ya fito gida sunan abin da ya fada ne hadisi da Allah mun gane rayuwar annabi ka to kai ita ce hadisi sana istilahin malamai aka ce hadisi ana nufin maganar sahabi ko bai shakkanta magana ga ma'aikin Allah ba shine hadisi mai kudi to amma dan kala kaka zai ta kawo wani abu ya dauka cewa wai wata shubuwa ce da ba za a iya bada amsa akan ta ba to matashi in kana son ka ci gajiyar rayuwarka rayuwarka ta yi kyau wallahi ka rike aqida ta sunna nan addini yake nan wayewa yake in ka yadda da bid'a malam in bai cin da yadda alhamdulillah ahlus sunna aikin da malam Abubakar gumi yayi ya wayar da duk kowa a Afirka ya farka amma in ba haka ba in ka ga masallaci kyakkyawa da shara da tsafta na ɗaliban malam Abubakar gumi ne in ka ga da kaskon yamu da kaki na yan bid'a wanda suka ki yadda da dawa malam Abubakar haka ne kuma haka ne eh in ka ga mata da hijabi in ga mata suna zumbu da hijabai da kuka suna sawa din nan ko an ki ko an so da Umala Abubakar gumi kafin da Umala Abubakar gumi ga tsofaffi na akan bayu a kani da Allah mata suna sa hijabi ka Umala Abubakar gumi da Umala kai makarantar matan aure ni da wayona ina dan yaro haka amma da wayona na rantsi da Allah na san lokacin da wani malam Haruna a angonmu da ko a Zaria shine ya fara buɗe kofar makarantar matan aure kuma da ya tashi zai buɗe ya buɗe a kofar gidan dakatan anguwanmu wakilin sarki wakilin hakimi shi a kofar gidan shi ya buɗe aji ɗaya na matan aure kuma yana karantarwa da shi malam Haruna su ne yan jiralan farko yana karantarwa ne da hantsi karfe 9 mata su je zuwa 10:10 da rabi ya sallamo su amma aka rika masa sharri ana cewa su ne yake da su tafiya sai tafiya sai gashi da wayanmu a wannan anguwan mun ga yan fita yan dariƙar tijjaniya sun bude makarantar matan aure a bayan gari aka je aka yi musu ginin azuzuwa guda uku a bayan gari sannan kuma da ta tira ke karatun da ya gama ta da fitilla da daddare abinda suka gama bai ya san da sun bi yau wasu waye ba da dariƙa da izala da shi'a da kowa suna da makarantun matan aure haka ne to waye fara cewa a je a karantar da mata Malam Abubakar gumi ne Malam Abubakar gumi ne shi ne ya fara a basu da jariri ba a je a karantar da su yake ko ta basu hijabi ba dun gunda bai hijabi ba ruba su cikin su amma da guturuwa kasuwa wallahi malam in kai galu sai ya ga da ban falle bi ne ake yin dinki don mun tazo mun ga haka za a daura a tafa daya za a dauko na yafa to na yafa wani lokaci ma sai a nade shi a dora a kafada sai wata yakanci sai ka budurwa har sai ki tana tafiya gadan kamar bishiyar dalili wala ba su tsara ba shi jari amma la Abubakar gumi ya daidaita al'amura mala Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama ya zaburar a tashi ayi karatu sai dalibai su tashi daga nan mahuta daga cikin garin Kuntuwa daga cikin Kaduna da ko'ina sai siya sai an je wajen malam ya yi fatawa ga cutar wanda ake mana ga cutar wanda ake mana sai ya ce ku yi haƙuri ku je ta karatu
ku yi karatu mai abun fada ba ya fada, mai abun fada ba ya fada ya ba ta hakuri. To matasa, in kuna son ku ci ribar rayuwa, ku tashi tsaye ne, ku rike aƙida ta sunna, aƙida ta musulunci. Shawara farko kenan, kar ka yadda da bid'a, dan za su taya maka wani zabgeggen tarbi, a baka waɗansu wuridi a nemi a ruɗa ka, a nemi a haukata ka, a je a saka dukan kirji duka gigice. Allah ka rika tafiya kawai na ai zakiri ne, ai zakiri ne, ana ɗaukan kama ka ci cikin rigya kai baka sani. Dan bid'a ne za su taya maka wani abu, baka wani abu ka je sallah, Allah kai ta hauka kawai. Mun gane, ka rike sunna. Abu na biyu, ya kai matashi, shawara ta tafi cikin shawarori na guda biyar, ka rike ilimi. Allah, in kana son rayuwarka ta yi kyau, wallahi matashi ka rungumi ilimi. Ilimi na addini shi ne farko, sannan ilimi na boko shi ne ke mataki na biyu. Duk wata ɗaukaka da cin nasara a duniyar nan, wallahi ƙarƙashin ilimi take. Ɗaliban ilimi, wato matasa, ku tashi ku rungumi ilimi, ku girmama ilimi, ku nemo ilimi, duk inda yake komai wahalarsa ku tafi zariya, ku je ku yi karatun addini, ku yi karatun boko, ga ABU nan, ga FCE nan, ga malamai nan a zaure suna nan kata-kata. Ku je ku zauna ku yi karatu, ku tafi Kano ku yi karatu, ku tafi garuruwa nan nesa, ku shiga Sokoto, ku shiga garuruwa, ka shiga cikin Katsina ka je kai karatu. Kar ka zauna ba ilimi kana matashi, za ka kashe kanka, za ka kashe kanka, ko kidnappers ba su harbe ka ba, kai ka harba kanka. Wallahi jahili a mateke, ko da ka gan shi yana tafiya matacce ne. Wallahi malam, ka tashi kai karatu, shawara ke. Karatun addini, karatun boko, kana raya kanka kenan. Duk ɗalibin da haga ya gane wannan manufar ta yi karatu, matakin da ya gane manufar nan ne ya karatu shi ne abokinka. Matakin da ya gane manufar yawo, da an je gona, an dawo da yamma a yi wanka, a tafi wajen ‘yan mata, a tafi bal, rayuwar kenan, ka kiyaye shi. Ka kiyaye shi. Allah ya gafarta wa al’imam Shafi’i, Muhammadu ibn Idris, ya ce, "Idza ra'aita shababal hajji qad nashau, la yarfa'una qalal al-habri wal-waraqa, wa la tarakum lada al-asyaqi fil khilaqi, fad'ahum wa alam annakum humahamatu, qad badalu bi'ru wal-himmatu al-humqa." In ka ga matasan wani anguwa, matasan wani gari, matasan garin sun taso su ba su damu da karatu ba, sai tuki. A ce shi direban tarakta ne, shi direban tirela ne, shi direban kaza kaza ne, sai tuki, sai keke nafiya, sai kaba kabo, sai amma dai ilimi ba a gabansa yake ba. Wallahi ka kiyaye waɗannan matasa, ba za ka kai ka zuwa tudun tsere ba. Da ilimi ne kake samun duk ɗaukaka na duniya da lahira, da ilimi ne kake fitowa da gidanku da martabarsa. Al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal ja'lu ya'dumu baital izz wal karam. Babban gida, amma wallahi in yayin gidan suka zama jahilai, wallahi gidan zaka daina jin sunansa. Karamin gida ba su kai koran kowansu ba, amma wallahi in suka rungumi ilimi suna boko suna addini, ka ba su shekara 30 sai ka ji ana faɗin wannan gidan ko wannan garin, kai a ina ka fara jin sunan gumi? Garin kai kuma nan gari ne gumi. To amma ina so in tambaye ka tsakaninka ga Allah, a duniya a ina sanadiyar mai ka fara jin sanin garin gumi? A ina ne ta ina ka fara ji ba abokan gumi ba? Duk wanda ya san gumi, mafi yawanci in ba 'yan Sokoto ba sun san garin gumi ne. Sunan kawai ka ji sanadiyar wa? Sanadiyar mala abokan gumi. Me ya ba shi wannan damar? Ilimi. Ilimi shi ke ɗauka gaida. An gane? Allah ta'ala ya ce, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum," sai ya ce me? "Walladhina utul ilma darajat." Wallahi duk masu imani maɗaukaka ne, amma wanda suka yi karatu sun fi zama maɗaukaka. Abu Musa al-Ash'ari, Umar ɗan Khattab ya taɓa sace gwamna a Makka. Ya zama shi ne gwamnan Makka. Nannan sai Umar zai kai ziyaran aiki Makka. Shi kuma Abu Musa al-Ash'ari ya yi niyyar zai kai ziyaran aiki Madina wajen Khalifa Umar. Ya suka haɗu a kan hanya lokacin ba waya. Sai Umar ya tambayi Abu Musa al-Ash'ari ya ce, "Man istakhlafta ala ahli al-bawadi?" Suwa ka sa wa mutanen Makka a madadinka? Ya ce, "Istakhlaftu alaihim ibnu Abda." Na sanya musu ibnu Abda a madadina, shi ne gwamnan Makka a yanzu. Ya ce, "Man huwa ibnu Abda?" Wane ne ibnu Abda? Sai ya ce, "Ai, maulan min mawalina, wani bawa ne cikin bayinmu." Ya ce, "Kai garin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne za ka ɗauki bawa ka sa masa a matsayin shugaba?" Sai ce, "Eh, abin da ya sa na sa shi innahu qari'un li kitabillah." Saboda malami ne, ya iya karatun Alkur'ani. Wa alimun bil fara'id, ya san gado. Yana da ilimi. Ya ce, "To, dama fa haka na ji ma'aikin Allah na cewa, 'Inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yaz'u bihi al-akharin.'" Waɗansu mutane Allah zai ɗaukaka saboda ilimi, sun san Ƙur'ani. Waɗansu kuma za su kaskanta. Shi yasa shawarar ga matasa, Allah ku yi karatu. In kasuwanci za ka yi, in kai karatu sai ka fi jin daɗin kasuwancin. In noma za ka yi, in kai karatu za ka ga irin nomanka ya sha bamban da noman wanda bai yi karatu ba. Duk abin da za ka yi, ka yi arabu ka yi boko, ka yi arabu ka yi boko. Matasa ku zauna ku taki tsaye. Kar a ga matashi ɗan shekara 30-35 a mamba digiri. Allah ku tare ku shiga jami'o'i ku karatu a dama da ku. Duniyan ta ilimi ce, duniyan ta karatu ce. Kuma a yanzu an daina karatu mai falle ɗaya. Yanzu dualizing ake yi. An wuce yayin ka zo kawai zallan ustazu ne kai. Da an maka turanci ka shiga zuruwa ido kai ba ɗan boko ba ne, an wuce wannan yayin. Yanzu dualizing ake yi. Za a ganka gai ustazu ga Alƙur'ani ga haddan Ƙur'ani gangan. Ga Buhari ga Muslim ga aƙida a gefe guda kuma ana shiga hidiman bokon dole a sallama maka. Haka matasa suke a yanzu yayin da ake kenan dual system ake yi. Kuma abu ne mai sauƙi, ka koyi boko ka koyi addini. Ka koyi boko ka koyi addini. Da an zo masallaci an zo ibada da man kai ɗan Arabiya ne, kai ɗan Isra'il sani ne, kai ɗan addini. Ka iya karatun addini. Da an fita cikin hidiman siyasa, hidiman rayuwa, nan kuma kai ɗan boko ne zuriya. Haka ake matasa sai kun tashi kun rungumi wannan. Kuma wallahi karatu ba shi da wani wahala sai dai baka nima ba. Walaqad yassarna al-Qur'ana liz-zikri fal min muddakir. Kowa ya tashi ya nima. Kowa ya tashi ya nima karatu, shawara ta ta bice. Kuma an karatu a aiki da shi. A haɗa karatu da me? Da aiki. Matasa, kar ku zauna ba ilim. Wallahi in kai karatu watan wata rana, a nan katsina, ina tabbatar muku za ku ga an yi ayarin sojoji da mobile da civil defense an rako ɗan mahuta, shi ne gwamnan katsina. To ana gwamnan ba ilimi ne? Duk kwaratta an ba shi da ilimi, ko kyauta aka ce je zauna zai? Da yawa wanda za su zauna su ta hauka suna bangan siyasa bai yi karatu ba, inda yanzu za a ce to ni duk kwaratta na sauka zo ka hau ga kujeran kyauta ba sai kai zaɓe ba kamfen ba fasta zo ga shi nan yi gwamnan kyauta. Gwamnatin za ta yi? Da me ake rubuta budget? In an turo mashi budget a matsayin shi na gwamna da me zai karanta? Baba da Hausa boko ne ko da Adama ake yi ba. In ya tashi zai je ya kare budget ɗin da me zai kare? Yana da ilimi ba. Ku kalli matsayin ilimi fa jama'a. Yanzu kuna ji kuna kallo a ma'aikatu. Za ka zo ka cimma mai gadi da zagegiyan go ko kara ya aiki dare da rana. Ko ka cimma masu gyaran fitiki da fitiki da hannu ya kanta suna gyaran fulawa a ma'aikatu. Sai ka cimma shi darata na faratatas ɗin. Shi kan suna rana ne suna aiki mai wahala a rana tun takwas sai shida zai daina wannan aikin wahala. amma in wata ta yi a kawo 70,000 a bashi yana godiya sai a samu wani mutum shi kuma sai a bashi katon ofis ya fi girman masallacin nan an zuba AC ko ta ko ina an sa masa kujeru an hada masa TV an gije masa fridge an sa masa shayi an sa masa ruwan sanyi yana zaune da dan biro dan yin katalkatal din shi shikenan ya koma waya haka a kujera ga wata trisita in ya ga dai ya kwanta a mishi rande san da yaso ya shigo office din san da yaso ya fita shine oga ba da ce mishi dan me ka shigo yanzu dan me zaka fita yanzu amma a wata a kawo 700,000 to 800,000 a bashi shi wannan kuma a bashi ne yana 70,000 yana ya gode kuma aikin shi ya fi wahala haka ne shi kuma wanda yana sama Alhaji Boka Samawati amma me ya kai shi shi wanda yake sama me ya kai shi ilimi shi wannan da katon kokara da fitiki me ya ga mata jahilci ai ilimi amfaninsa a bayyane yake a bayyane yake kar ka yarda da jahilci zaka kaskanta ka yarda da ilimi kana tsawon gaba duk inda ake magana da an zo da masu ilimi suna gaba jahilai ba da suka iya dole suna baya kuma ilimin nan fa Allah bai ce sai dan gidan wane dan gidan wane ba kowa da kowa kowa da kowa zai iya ilimin nan kowa an ba kowa dama ya nima to bai dace kai ka yarda da kaskanci ba kalla a cikin alqur'ani alkalbul mu'allam karen da aka bashi ilimi kare kare in aka bashi ilimi in ya je farauta ya kamo nama ba lokaci ne balle sai Allah rama ya ja mana aya in ya kamo nama sai ya kashe in dai karan an bashi ilimi alkalbul mu'allam to ya halasta a ce yanzu fida ya rage in kare dai kamo zobo ko kurege ko wani abu na dawa sai ya kashe sai ya tambaya a ce karan mai ilimi ne iyalan masu shi sun bashi ilimi eh mai ilimi ne to ya halasta a ce inji Allah amma kai dan adam jahili in ka bashi wuka sai jahili wanda bai da ilimi sai yanka ba a cin yankan jahili dan ana tsoron kai zo ya kira sunan wani Allah kai zo ya yanka ta baya jahili me ba zai iya yi ba to jama'an musulmi ilimi shine a gaba shawara ta ta biyu kenan shawara ta ta uku matasa ku daina gaggawa matasa ku sa hakuri ku ba a hankali ku daina gaggawa galibi matashi yakan yi failing ne daga wani target ɗin saboda gaggawa in shago matashi ya buɗe shi so yake nan da za a ce shi mai kuɗi ne in karatu ya fara nan da nan sai shi ba ya zo masallaci certificate shi ma babban malami ne hakuri hakuri a hakuri ya dace a riƙa kar matashi ya riƙa gaggawa ka ba hankali kai ta hakuri karatun can da muka faɗi falalarsa ba zai yi ba sai da me wallahi sai da haƙuri sai da haƙuri kai haƙuri da iyayenka kai haƙuri a addininka kai haƙuri da duk abin da ka sama gaba kai haƙuri wani yaro ya gama digiri ya zo ya nemi aiki da bai samu ba muka ba shi shawara ka je ka buɗe shagon fenti tunda ya yi chemical engineer ne a ABU ya fara wajen shekara biyu ba ciniki ba yanzu ya ce man shi zai tafi Abuja na ce kai ya haƙuri ka yi haƙuri ka jure wallahi al'azumi yanzu fentin yaron na yana daga cikin fentin da ake yayi a Zaria bukin ake yi bukin da inyamurai suke mana fentin irin waɗannan su zo su kasa mana a background mu zai mutiya to amma yanzu yaranmu sun iya sun buɗe kamfanoni suna da factories na fenti to yanzu yayi ake yi a bashi oda ga irin fentin da nake so da ce aiki ya masa yawa kai ne layi na kaza yayi gida yayi mota ya gina gidajen haya me ya ja masa haƙuri ku ta haƙuri dalilan shari'a akan haƙuri suna da yawa an gane ai ta haƙuri sannan abu na kusa da na ƙarshe cikin shawarwarinmu matasa ku kula da lokutan kun ga lokaci mataki kana so zanta lokacin ka wai ga kawai anan mahuta wai ba zalla isha kai yazo wani tandali kawo mata wai mataki yazo ya zauna kana dan shekara 15 zuwa 40 kana ganin kurciyanka har kaga lokacin da wai kun zo wajen mai shayi kawai kun zo na wai kun fito fira sai ga mutum fa a gidansa mata ka ce masa abinci ya ci ko kuma kawai zai yi gawa ya fito kan layi wai kuma yazo ya zauna wai ana tira ai ta wasanni ai ta dariya ai ta maganganu ba ta to yi ga nabi an jima ba ta awa ɗaya awa biyu ya ce matashi ba ka da wannan lokacin lokaci shi ne dokin hawanka shi za ka hau ka ita zuwa ga manufarka madadin ka zo ka zauna ka yi hira ka je ka zauna ka yi kallo wallahi ka je ka yi karatu mana ka je ka yi wani tsari da za ka amfani kanka ka amfani kasuwancinka kai kula da lokacinka lokaci inna ma hiya daqiqu was sa'at wal ayyam wal layal tunda kaji Allah yana rantsuwa da lokaci wallahi ba abin a wadakanta bane naka ina ba saurayi shawara ina ba matashi shawara ka yi aiki da lokacinka kar ka yadda ka karka kashe lokacinka wajen wasu abubuwa na banza kawai mun gane dalilan shari'a suna nan da yawa akan abin da ya shafi lokaci mu kula da time minti daya al-imamu shafi'i in wani yazo ya ce da Allah ina son ganin ka sai ce dan rike min rana in ka rike rana zan tsaya in baka rike rana ba banda lokaci tafi abin ka ban ruwa da rana al-imamu ibnu al-qayyim in yana gida yana karatu sai wata yar uwarsa ko dan uwarsa yazo wajen sa to dama dan rigar shi ta yage sai ya ije in takalminsa ya dinke sai ya ije da zaran ya bakon da zai ci masa lokaci sai ya ɗauko tsinkakken takalmi yana dinkewa suna magana da zaran ya sa sai ya ije dinke sai ya ɗauko karatu wallahi cikin magabatan mu masu kula da lokaci akwai wanda bai jaf kofan daki ya shiga ya zamo shi zallan tsuguno kawai yake yana ganin bata lokaci ne sai ya kawo wata baiwa kofar dakin bayin bawa yana karanta mashi wani abu ko baiwa tana karanto masa na sussuka shi kuma yana tintintini tana tuna masa bai yadda wai lokacin ya tafi kadai na tsuguno ne zalla ba lokaci ba ka ambatawa ba ne lokaci ya maka kaɗan kai ma matakai matashi ga sana'a kana so kai don dole sai ka yi sana'a ga ilimi kana so kai da aka matasa ka kula da lokaci shawarar mutum hudu kenan ta ƙarshe matashi ka zanto mai kyakkyawan ɗabi'a ka zama kana da kyakkyawan ɗabi'a girmama manya girmama iyaye ladabi da biyayya wanda ya girme ka san ya girme ka sa'an yayanka ka san sa'an yayanka mun gane ko in ka zama dan banza a layi kowa san baka da kirki to ba za a jawo ka a kafa ka a wani abu ma na ci gaba ba amma ka zanto mai kyakkyawan ɗabi'a haƙuri juriya dauriya girmama mutane girmama na gaba darasa jama'a taimakon mutane tausaya musu yin haƙuri da su to in kai haka sai ka samu ɗaukaka mun gane ko Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah ta'ala ya mana gangakatar waɗannan su ne shawarwarin mu cikin ƙanƙanin lokaci da muka samu muna fatan wannan gari Allah ya sa masa albarka Allah ta'ala ya haɓɓaka kasuwancin wannan gari ya haɓɓaka noman wannan gari ya haɓɓaka neman wannan gari duk wani abu da ake a samu Allah ta'ala ya haɓɓaka shi a wannan gari ya ba garin nan kariya daga sharrin kidnapper daga sharrin miyagun mutane ya saukar da albarka a garin maza da mata Allah ya sa musu albarka Allah ya tsare wannan gari daga dukkan fitintunin zamani ya ƙara wa mutanen garin ɗaukaka فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد جماعه السلام عليكم ورحمه الله. godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wataala ne kowa mai komai wanda ya kaddare mai ganin wannan lokaci mai daraja mai albarka ya kawo mana waɗannan kakanni namu tare da iyaye namu a wannan gari wanda yake mai daraja mai albarka abin da yasa nace kakanninmu kuma nace iyayenmu malaman huntuwa ko matasan huntuwa muna tare da su a wannan gurin wanda sanadiyar su Allah bisa hikimar shi ya azarta mu da zuwan malam da kuma tawagashi mutanen huntuwa iyaye ne gare mu su kuma ga iyayen su malam to dan haka su malam su ne kakannin mu mutanen huntuwa su ne iyayen mu muna wa Allah godiya da wannan baiwa da Allah ya mana wannan nasiha ko nasihohi da malam ya mana muna roƙo ga Allah subhanahu wataala ya saka malam da alkhairi tare da shi da mai jan baki Allah ya saka masa da alkhairi mu kuma da muka ji wannan nasihohi muna roƙon Allah ya taimake mu ya ba mu ikon aiwatar da abubuwan da ake so mu aiwatar abubuwan da ake so mu daina kuma Allah ba mu ikon ne santa su albarka wannan daraja wannan wata mai daraja mai albarka Allah ya saka alkhairi kuma malam Allah ma da kai gira lafiya ta tawagka tare da wadannan iyaye namu na huntuwa Allah ya saka mu kowa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مالام امين ابراهيم الله يسعدك يا كيري لا مسا تغيتو شغبن ازالانا مهوتا الحاجي عمر شيما يزو دني تشي ولا ان شاء الله تعالى الحاجي عمر نا كوزا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم جماعة ينوى السلام عليكم منا متقب قوديا تواننا باقونا من الله كاوشي دشي تارد اتوغش منا باتر الله وبنجي ابندي قوية دمو ابندي سرد دمو اكام وانا الله وبنجي يسامي امپاني دشي الله وبنجي سوكما الله مرسيس جدا لاتيا muna fatar wata rana shi la Allah ubangiji ya sa mu ƙara gayyato ku ko ya hakuri kuma ku sake dawowa wannan abu da kuka koya mana ko ku kuke koyar da mu kuke koyar ma al'umma ba ma nan ba kadai da sauran wurare da kuke zuwa Allah ubangiji ya sa yayi amfani a gare mu duniya da lafiya Allah ya sa a gama lafiya mun gode kwarai da gaske assalamu alaikum
alaikum assalam wa rahmatullahi shugaba Allah ya saka alkhairi Alhaji Umaru Jarmai zamu gaya to malam Abubakar saboda zai danyi bayani game da committeeocin da suka shirya wannan wa'azi su ma ai masa godiya musamman Allah ka shirya minti daya
bismillahi wassalatu wassalamu ala khairi khaliqillah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi sunnati ila yawmiddin wa ba'd da farko muna godiya ga Allah manaimcin ni'ima da Allah ya adalta mu da ganin malam a wannan gari nawo mai albarka garin mahuta wanda wannan kadai ya ishi duk wanda ya zo wurin nan ya alfahari yanda Allah ya adalta mu da malam a yau ya shigo garin mahuta kuma ya gabatar da karatu daga cikin ni'imar da zamu kara ma Allah godiya waɗansu suraren suna ta ya za a samu wannan nama Allah ya ba su ba amma mu da yake akwai kauna da malam 100% muna tare malam tun muna haya islam secondary ne ta koyar da mu kuma har zuwa yau muna tare da malam kusan ce malam an yi fasal din shi nan funtuwa shekara uku kuma da aka ga amfanin malam da yan funtuwan sai ƙara komawa suka roki dai a ƙara musu malam na shekara uku to yau ga malam kusan shekara ta biyar kenan duk shekara muna tare da malam ga abokan karatun mu na wajen malam to cikin hikima ta Allah mu dokin sarki Allah ya azurta mu karkashin wannan akwai komitoci kaman akwai shibabu sunna wal irshad na garin mahuta da kuma kwamitin da'awa da kuma ainihin kwamitin matasa da ila yau wayanda guda uku nan gaskiya dukkanin sun shigo don su ga Allah ya azurta mana zuwan malam kuma alhamdulillah malam ya zo da wannan muke ƙara godiya akan dukkan wanda ya saurara da kuma wanda ya bada ainihin gudunmuwar shi don ya ga malam ya zo bayan haka malam da yana ta nuna mana buƙatuwa akan malam in Allah ya ƙara ba mu wani aran lokacin da malam ya taimaka ya dawo, duk da wannan kusance takaitaccen lokaci ne kuma takaitattun mutane aka samu. Mutane sun yi harama a ce juma'a ce dan masallacin namu na juma'a yana can gaba, wannan tsohon masallaci ne. To alhamdulillah wancan ina ga aka sa wannan biyu ko kuma wancan zai iya shigewa, to kuma mutane uzurrika. To gaskiyar magana mutane sun yi kwaɗayi a ce malam ya yi masa juma'a, amma duk da haka muna nan dai matukar Allah ya ƙara taimakon mu akan haka dai, kayan malam ya baggaran dai gaba ɗaya muna sa ran insha Allah Allah ya mana jagora. Ina ga insha Allah ba wani mai tambaya ko na ga ai a rubuce da aka so na ya fada da baki malam ya fada da baki malam.
Akwai yaron ana buƙatar ya zanto mai tarbiyyar addinin musulunci. Malaman tarbiyya sukan ce a gina shi ne akan abu hudu. Abu na farko a gina shi akan aqida ingantacciya, ya zanto aqidar sa ingantacciya ce. Abu na biyu a gina shi akan ibada, a koya masa ibada, a nuna masa muhimmancin sallah, muhimmancin azumi da sauran ayyuka na ibadu. Abu na uku a koya mishi kyakkyawan ɗabi'u, girmama mutane da darasta su. So wanda kuma duk yake sama da wannan, sai an riƙa lura da me zai ci me zai sha, abincinsa, sai an bashi tarbiyya al-gada'iyya, a tarbiyatul gada'iyya suke ce masa, wato tarbiyya na me yaro zai ci me yaro zai sha. Abinda yaro yake ci da abinda yake sha yana da alaƙa fa da ɗabi'unsa. Akwai abubuwan da psychologically in kana cin su kan zanto mai ƙarfin ƙwaƙwalwa. In yaro na yawan shan nono ana bashi zuma yana sha, a ɗabi'ance ƙwaƙwalwar shi takan zanto mai kama abu. Mun gane ko? A riƙa kula da mai yaro zai ci mai zai sha. In yaro yana ɗan ƙanƙani ana bashi abinci ko da lokaci, kaga take ƙwaje dai haka, to galibi ba su cika ƙwaƙwalwa ba, ƙwaƙwalwarsa takan daskare. Sai an samu tarbiyya na yara, za a riƙa ba yara abinci. Yaro ya ci abinci sau uku kuma a bashi ɗan daidai. In ya ƙoshi a bashi haka. Kai yaro ya fito da tullun ciki tana ƙyalli haka da miya, an cika, to ƙwaƙwalwar tana mutuwa, jikin shi kuma cikin shi na ƙara cika. Idza batanatil batana saharatil ayana wa ajazatil a'dahu anil ibada. Mun gane ko? Da haka abubuwa guda huɗu ake koya ma yara suna ƙanana: aqida ingantacciya, sai kuma ibada. Yaro a nuna masa aqida, sanin Allah, sanin annabin Allah, sannan kuma a nuna masa ibada muhimmancinta, sa'annan a nuna masa kyakkyawan ɗabi'a, kuma a damu da mai zai ci mai zai sha lafiyarsa. Mun gane ko? Domin duk sauran abubuwa dole sai da lafiya. Allah ya taimake mu.
Akwai mai tambaya? Akwai mai tambaya? To, shi
ne. Da a ciyar da shi halal, ƙwarai da gaske shi ne lura da abin da zai ci ɗin. In ka ba yaronka haramun ya taso da shi, to wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idin rabbi wallazi khabasa la yakhruju illa nakida. Ka dura mashi haram ya tayi da haram, sai yaro ya tashi ya lalace, sai an damu da me za a ba yaro ya ci, me za a bashi ya sha, wani sutura zai sa. A tabbatar da ana bashi halal, yana shan halal, yana cin halal, yana zama inda yake halal. Wannan yana da tasiri wajen karɓuwan addu'o'inka ga shi yaron. Kar mu rika ce da ƴaƴanmu da haramun. An gane? Kuma a lura yaya ya dace a ce sun ci abincin, su ci da hannun dama, su ci gabansu, duk ma'aikin Allah ya damu da wannan. In ka lura, ya gulamu kul bi yaminika wa kul mimma yalika wa samillah. Da a riƙa koya ma yara a tarbiyatul gada'iyya, abubuwan duk da ya shafi abinci na tarbiyyar musulunci. Na'am.
Allah kullu khair. Ashike na ko?